Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a jiya dare a birnin Kumasi ya yi wa mutane barna a unguwar Ababu da Asabi Junction kuma ya halaka mutum guda. Mun yi hira da shugaban hukuma a Sakwari Manfo inda wannan ambaliyar ta fi barna. Muna ɗauke da shirin da rashin ta yi wanda Salu Garba zai gabatar. Akwai kuma wasu saƙonni da kuma sauraro kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana a ƙasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da ƙasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaƙi mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger, ƙasashen da ake kira G5 a yankin Sahel, sun ce sun haɗa kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-hare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Ƙasashen biyar za su samar da dakaru wanda za su agaza a sojojin Faransa su 4,000 da na Majalisar Ɗinkin Duniya 10,011 da suke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. Ana sa ran shugaba Macron zai ba da sanarwa cewa Faransa tana goyon bayan kafa wannan runduna. Abinda babu tabbasa kai shine wace irin goyon baya ko gudumawa ce Faransa za ta bayar.
Kasar Saudiya da kawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da Qatar yau Litinin suka kara wa'adi da suka baiwa Qatar da sa'o'i 48 ta cika sharuɗa da suka gindaya mata. Jalahad Kuwait wace take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana ta nemi a kara wa'adin jim kadan kamin ƙarshen wa'adin na farko. Kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daularin ƙasashen Larabawa da Bahrain da Masar sun yanke hulɗar diplomasiya da kasuwanci da Qatar a ranar 5 ga watan Yuni, suna zargin gwamnatin ƙasar da goyon bayan 'yan wato ta'addanci. Zargi da Qatar ta musanta kenan. Ministan harkokin wajen wannan ƙaramar ƙasa da take yankin na Gulf, Sheikh Mohammed Abdulrahman Al-Thani ya ce sharuɗa da Saudiya da kawayenta suka gindaya mata wanda suka hada da janye sojojin Turkiya daga kasar da rufe tashar talabijin nan ta Al Jazeera da tauye dangantakar da Iran suna da wuya wurin mutuntawa ba tare da wato sadakar da yaucinta ba.
A halin da ake ci kuma jiya Lahadi ne Amurka ta rage dokar hana shiga cikin jirgin sama da kwamfutar hannu daga Abu Dhabi helikwatar haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Laraba, bayan da kamfanin jiragen fasinjar ƙasar Etihad ya aiwatar da sabbin matakan tsaro. Dokar ta fara aiki ne cikin watan Maris wacce ta shafi jirage da suke zuwa Amurka kai tsaye daga tashar jiragen sama 10 a yankin gabas ta tsakiya saboda damuwar da jami'an Amurka suke da ita cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda su ɓoye bama-bamai cikin na'urorin masu ƙwaƙwalwa. Kamfanin Etihad wanda yake jigilar har 45 kowane mako daga Abu Dhabi zuwa Amurka ya yi marhabin da wannan mataki. Wani kakakin ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ya yaba kamfanin jiragen saman saboda sabbin matakai da ya ɗauka waɗanda ba a bayyana su ba. Ya ƙara da cewa matakin zai kasance abin koyi ga jirage da suke zirga-zirga cikin gida ne ko kuma ƙetare. Har yanzu dokar tana ci gaba da aiki kan jiragen sama da suke tashi kai tsaye zuwa Amurka daga tashoshin jirgin sama a Kuwait da Jordan da Masar da Turkiya da Saudiya da Morocco da Qatar da kuma Abu da kuma Dubai.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Indonesia sun faɗa a yau Litinin cewa wani jirgin sama mai saukar ungulu dauke da ma'aikatan ceto da sojojin ruwa da na ƙasa wato na ƙasar guda hudu ya yi haɗari a kan hanyarsa na kwashe mutane da suke fuskantar haɗarin tumbuɗin wuta daga wani tsauni. Duk waɗanda ke cikin jirgin sun halaka. Jiya Lahadi jirgin ya afka a wani tsauni a gundumar da ake kira Temanggung a tsakiyar lardin Java. Hukumar aikin ceto da agaji ta ƙasar ta ce an gano garwakin duk waɗanda suke cikin jirgin. An shirya sojojin ruwa da kuma masu aikin ceto za su taimaka a aikin kwashe mutane a wani tsauni da ake kira Dieng, bayan da wani tsauni ya fara tumbudi har mutane biyar suka jikata, yayin da ta fara turo laka da toka waɗanda tsawonsu ya kai mita 50. Tsaunin Dieng ya fara wato yana da farin jini ga masu yawon bude ido, musamman ma wato saboda wurin ibadar Hindu waɗanda aka gina a ƙarni na 9.
To har daga ƙarshe Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe ya yi alƙawarin zai yi aiki domin sake samun yardar jama'ar ƙasar bayan da jam'iyyar da ke mulkin ƙasar LDP ta sha mummunar kaya a zaben ƙananan hukumomi a yankin Tokyo. Ana jin cewa jam'iyyar LDP za ta tashi da kujeru 23 a sabuwar majalisar, wadda ya nuna koma baya daga kujeru 57 da take rike da su a da. Jam'iyyar CFP ta gwamnan Tokyo Yuri Koiki da kawayenta za su lashe kujeru 72 a majalisar mai wakilai 127. Masu lura da al'amuran yau da kullum a Japan suka ce zaɓen ba batun gwamnan Tokyo bane, amma zakarar gujin dafi ne kan shugabancin Prime Minister Shinzo Abe, wadda ke fama da abubuwan fallasa. Ana zargin Abe da cewa ya yi amfani da mukaminsa ya taimaka wani amininsa ya samu damar bude makarantar likitocin dabbobi a wani yanki na musamman kan harkokin tattalin arziki, abin da yake da wahala gwamnatin ƙasar ta Japan ta yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka tafka a jiya dare a birnin Kumasi ya mamaye manyan hanyoyi a birnin da gidajen mutane a unguwannin Abuabu da kewaye da Asabi Junction a cikin gundumar Asakwari Mampong, kana ya halaka mutum guda. Kuraman nan da ake kira Faleli a unguwar Ababu ta batse kamar yadda ta saba yi a duk shekara, kuma tana hana motoci kai komo a tunjiya har wannan lokacin. Gwamnatoci a baya sun yi alƙawura na gyara wannan kuramar da ke haifar da mummunan ambaliya a kowace shekara, amma abu ya ci tura. To kowane irin mataki ne wannan gwamnatin ke ɗauka? Tambaya kenan da na yi wa kantomar gundumar Asakwari Mampo Alhaji Halidu Sa'idu.
A lokacin da na zo yau inda magana ga kusan kina zo na da wannan aiki kasa da yake nan da 7-2 cikin haka mataimakin shugaban kasa na yau Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya kawo jiki daga zaren gombe zuwa zu da sarakuna kuna suka nemi wannan aikin. An taɓa alkawari da su za a yi tare ba in yayu a za a sa hannu da wasu. A lokacin mataimakin shugaban kasa ya nemi ni zaɓin kana da minista na Asante sai jiki mu je mu duba mu ba zai samu aikin na wannan aikin. A lokacin na wurin 7-2 nan da ya wuce ko biyu da shi minista da injiniya suka je su aiki na ginduka. A lokacin da muka gama aikin takardu da komai za mu mita sun aka nemi taimakon shugaban kasa ya je China da ba magana da ya zo dar da sallah. Yanzu takardar ya kai gare shi na taimakon shugaban kasa.
To bari mu duba da ka shigo ofis ko ka iya kai binciken ainihin alƙawarin da tsohon shugaban kasa ya yi, ina aka kai da wannan maganin ko kwata-kwata dai maganin ya mutu kenan?
Ba ku guna yin taimaka da yanzu bayan da aka yi alƙawarin da yan da dama shi gani nake yi cewa a lokacin na mataimakin shugaban kasa ce a yi aikin wurin ce ba damuwa yan dai an taɓa alƙawari da mutanen mu kenan. Ƙarfi an tun aikin ma je ba da aikin ma na nan ne. Gashi mu da mutum mu duba mu dan gyara ka dan ci mu gida. Mun ka je muka duba ba a takarda ko dai da wani yiki da ke gadawa kama. Alƙawarin da aka taɓa yin nan ma an fara wani. Ka gan da an fara ne in ka zo za ka ci gaba da shi sai ka gano shi da sauki. Amma ban zo wani ba haka nan ba. In da mu zo mu yi ciki mu yi wane da tafiyan ma ya muna sauki kaɗan.
Shin wannan karo kuma da mataimakin shugaban ƙasa ya ce ku zo da estimate a duba yadda za a yi, ba ka ganin wannan irin alƙawura ne da aka saba gani a baya irin na 'yan siyasa wanda akasarin su cikansu na da wahala?
Ban ganin wannan sabida mataimakin shugaban ƙasa na yau ko da ban yi shaidan kowa ko zai yi magana na kowa na yi magana madadi ko na yi shaidan su sabida na san shi mutum ne da yake yin alƙawari yana cikawa. Alhaji da kama mun ba mu ya dalilin da ban na gane wannan. Alhaji Mahmud Bawumia ya zo mun hadu wato filin masallacin Juma'a ranar Lahadi. Cikin wannan maganar nan yace yana neman ranar Alhamis da mu yi aiki ne ni da rijimin ne wallahi sallahi. Amma Alhamis ni na manta kamar ranar zamu yi. Sai sai ba sai kira na tamam. Alkawarin da ya yi kan mu je mu yi aiki ne ya kama ranar da yasa. Sai ku kaji mu je mu yi aiki ne wallahi sallahi. Sai a shi ka gani in dai wani mutum haka irin wani abu haka ya zo ya alkawari da mu. Mu da ya bar mu baya lokacin na shi kuma kuma kina muna. Kaga wannan gwada haka ma mutum ne da yake yin yin da ya sadi ko alkawarin da ya zo ya cika. Kaji na da ke komawa a kan
ruwa. Kuma tsawa na yi musu roƙo. Tuma dalla Alhaji Halidu Sa'idu kenan kantomar gundumar Asakwar Mamfa a birnin Kumasi Ghana. Yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai bisa inji. Madalla Abukalangu kenan Allah ya ji kansa da rahama. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 kenan da minti 13 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasa. Sai alƙaluman hahon farashi ya rugu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su.
Jama'a assalamu alaikum. Da rashin tayi kenan shirin da ke fadakarwa akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci wanda ni Salu Garba ke gabatar muku da shi kowane mako. Yau za ku ji cewa kasafin kuɗi baya yi wa talakawa tasiri muddin aka ci gaba da samun rashin aikin yi da hawa-hawan farashin kayayyaki. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Abuja tare da baƙonmu Ishau Aliyu da ci gaba da firar da muka soma tun makonni biyu da suka gabata.
Wato, Ishau, ana yin shayin muhawara tun ma gwamnatocin da suka shuɗe cewa kasafin nan kusan ba a iya aiwatar da ma zuwa rabin sama. Ya ka ga tsarin musamman in ka kwatanta kasafin kuɗin bara ya ka ga yanayin nasarar aiwatar da shi.
To, kasafin bara an ce farko mu a tattalin arziki mukan kalli yadda gwamnati ta gabatar da shi ne. Shi ne kaga na bara budget ne na transition wato na sauyin gwamnati. Amma wannan sai ya zo da alaƙaƙai. Menene alaƙaƙai ya zo da tawayen tattalin arziki sai aka yi masa suna da wannan abu. Kasafin kuɗi
na jin akwai ko kalmar recovery ne ma cikin
budget of growth and economic recovery wato ana maganan fita daga wannan kangi. To fitan shine kullum muke gaya ma hukuma ayi a hankali kar ba a fita ba a ce an fita saboda in da gwamnati ta nan ba da hujjoji cewa ku yi hakuri kaza ne ku yi haduri kaza ne sai kuma ya zama na cewa an ce an fita wannan abun bashi to kaga waɗannan hujjoji sun kau to kullun a ringa aiki da abun da ke ƙasa kuma ana kokari ana kwatanta aikace-aikacen da ya kamata budget of economic growth and recovery misali na bana to kaga tun daga sunansa ya nuna cewa ana kokari ne a fita daga wani kangi da aka shiga to wancan kangin an fita to shine zaka auna ci gaban tattalin arzikin da aka samu da wannan kasafin kuɗi
yau tun da ka kawo mu maganar fita daga kangin tattalin arziki gwamnati ko ince committee tattalin arziki ya ce zuwa nan da wata uku wanda zai kare a watan Agusta Najeriya gabaɗaya za ta fita daga wannan fatara ko kangin tattalin arziki da take ciki da ke kira recession shin ya kaga wannan hasashen akwai alamun nasara ko cika baki ne na siyasa
eh to ba za mu kira shi cika baki ba saboda mu muna aiki da alƙaluma ne kasafin kuɗin trillion 7 da aka sa masa hannu galibi kashi uku ne kasafin kuɗi akwai kasafin kuɗi da ke kula da albashi wannan 100% ana yin shi akwai kasafin kuɗi na ƙananan ayyuka akwai kasafin kuɗi na manyan ayyuka to a manyan ayyuka wanda ya shafi harkan noma ya shafi harkan kamfanoni da harkan gina tattalin arzikin kasan da harkan wutar lantarki da harkan ma'adinai duka wannan su ne suka samu tarnaki na yanayi saboda lokacin da ake gabatar da su so da yawa zaka ga an ware kudade da yawa a kasafin kuɗi domin harkan noma to amma har sai a je a fara noman ba a samu kasafin kuɗin hannu ba wanda wannan doka ba za ta fara aiki ba dokan bara kuma ta riga ta sha wahalan zuwa wannan yanayi to kaga shi sai an koma wancan tsari kamar yadda muka yi magana a koma a ƙasa a yi kasafin kuɗi tun da watan Janairu shine watan farko da aka ɗauka a wannan ƙasa ya zama shekaran kuɗi watan shekaran kuɗi na farko to ayi kokari a kaddamar da shi sai an yi wannan sanin za a ga canje-canjen da kuma muradun gwamnati a gansu kiri-kiri idan ba a yi wannan ba to fa za a yi ta yin gaba ne ana waiwaye
Yusuf kana da ƙwarin gwiwa cewa wata uku kana ganin da wata uku za a ga canji cewa za ka yi mamaki in ka ga cewa an fita daga wannan kangin gaba ɗaya
eto mu a yanda muke kallon al'amuran muna na ga maka mu a tattalin arziki muna amfani da kididdiga ne da aka samar daga kididdigar da hukumar kididdiga ta kasa ta samar wanda ya nuna cewa aikin yi ya ragu a cikin kasan to wannan aikin sai fa ya koma sama bayan da za a yi aiki ya ragu kace za a fita daga kangi anan da wata uku haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin kasan sai alƙaluman hahon farashi ya ragu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajibansu sai farashin da ake bada aro kuɗi a banki ya ragu sannan masu neman aron kuɗi za su shiga bankuna su karɓo kuɗaɗe sannan su juya tattalin arzikin da shi duk waɗannan alƙaluman mu su muke kallo ba wai hasashe irin na siyasa ba ka faɗi abin da zai maka daɗi mu muna amfani da abubuwan da aka zo da su ne a ka'idanci wanda haka kimiyya take kuma ita in ka bita to ba za ka sai dai ai fushi da kai amma kai ba za ka yi fushi da kowa ba
wato dai yau dai za a ce kusan wannan abin sai yadda hali yayi dai
kawai a'a idan alƙaluma suka fara canzawa daga wannan kasafin kuɗi da aka samu hannu sai mun jira mun ga yanda ya fara aiki sannan mu fara mu fitar da hasashenmu game da abin da zai faru a gaba wancan hasashe na wata uku wanda gwamnati ta yi dole ne gwamnati ta yi haka kamar mutum ne yana da uba mara lafiya in an zo gaishe shi aka ce ya mai jiki zai ce ya ji sauki ne ba wanda aka ce a jikin fa ba lafiya fa kaga ba zai yi ba
dole ya zama akwai hikimar magana
dole ya zama akwai hikima na mulki daban mu kuma aikinmu da Allah ya dora mana shine mu ta kokari tunda da mu da ku da kuka ba mu wannan dama mu yi ta magana a dan abin da muka fahimta da abin da muka ga wasu tattalin arziki suna yi da kuma yanda muke tunani in an yi kaza za a ga kaza saboda lokuta da dama su wanda suke cikin gwamnati ba wai ba su san abin da ya kamata a yi bane a siyasa takan danna abin da za a ce a yin misali zaka ba shugaban kasa shawara amma sai kaga kaman ba anan ya karkata ba, kuma in ka fada zai ga ba ka dauka ba, to sai ka dauke shawaran, sai kai shiru kana sanar da ita, sai ka tambaye shi me za a yi. To irin waɗannan abubuwan suke mana tarnaki a tattalin arzikin ƙasa. Ƙasan tana da arziki mai yawa, tana da mutane masu yawa, kuma tana kasafin kuɗi mai yawa. In ka kula, ai kasafin kuɗin ƙasan da aka yi a 2015 trillion 4 ne, amma wanda aka yi a 2016 trillion 6 ne, wanda aka yi a 2017 trillion 7 ne, amma sauki ya samu ma mutane da yawan wannan. Hauhawan farashi ya kwace komi ne, to sai an yi fada da hauhawan farashi. Hauhawan farashi in bai gyaru ba, to tattalin arzikin mutanen ƙasan ba zai gyaru ba, tunda abin da suke samu ba gyaruwa yayi ba na galibin mutanen ƙasan. Kuma ƙasan za ta samu buduwa ne na bude sauran tattalin arzikin ƙasa, wanda kasafin kuɗi ne zai iya wannan abin ya bunƙasa harkan noma, ya bunƙasa harkan kasuwanci, ya bunƙasa harkan ma'adinai, ya bunƙasa harkan wasanni, ya bunƙasa harkan filafilai da sau irin waɗannan abubuwan. Kowa ya yadu ya samu ƙaruwan kuɗi. In ya samu ƙaruwan kuɗi, to shine fita ai daga recession. Domin recession kullum in zaka auna an fita daga tawayen tattalin arziki, ka auna da kanka shin jin daɗin da kake yi ya ɗan ƙaru ko ko ya ɗan ragu? In ya ɗan ƙaru, to kai ne abin bincike na farko akan ƙaruwa. In kuma ya ragu, to sai ka koma kuma na wani. In ka koma na wani, sai ka koma na wasu, sai ka koma na mutum ɗari, sai ka ce to a cikin mutum ɗari suwa suka samu ƙaruwa, sun kai kashi 10 ko sun kai kashi 20. Ran da suka ce sun kai kashi 50, to an samu ƙaruwa. In sun kai kashi 60, an sake samun ƙaruwa. In sun kai kashi 70, an sake samun falala ƙaruwa mai girma. Saboda haka ake kididdiga a yi magana na ilimi, inda ake faɗa ma hukumomi abin da ke faruwa a tattalin arzikin ƙasa.
Wannan falalar da Yushewu ya kamata ta shafi sauran 'yan Najeriya ko masu sauraronmu, don ina jin watakila da yawa mutane kamar har yanzu ba su fito daga irin rayuwa da suka yi a zamanin baya, lokacin da akwai kuɗi a ƙasa ba. Yanzu kamar kuɗin ma ba sa yawo a cikin al'umma. Yushewu, wani shawari za ka ba wa mutane ne da alamun mutane ne ba sa bullo da wasu? Misali, in rake kake sayarwa ka haɗa da wani abu ka ƙara, saboda kasancewa akwai matsaloli, abu ɗaya ba zai iya taimaka ba.
Wato ba mutane ne za a ba shawara ba, hukumomi ne za a ba shawara, saboda su mutane da samunsu da duk abin da suke. Indiya irin wannan tattalin arziki ne wanda gwamnati ta riga ta yi kuɗi, ta kuma aje su take auna kasuwancin mutane, to sai gwamnati ta shigo ciki domin tattalin arzikin na hannunta. Ita ne ta shi yasa kasafin kuɗin yake hannun gwamnati. To a koda yaushe irin waɗannan shawarwari gwamnati muke ba. Gwamnati ta kula da farashin abin da ake saya, kuma ta kula da wasu abubuwa da take na dokoki, musamman abin da ya shafi abin da mutane ke amfani da su. Mun yadda a kare masana'antunmu domin su ci gaba da yin aiki, amma muna da fahimtar idan masana'antun wasu suka koma suna amfani da su suna cutar da mutane, to gwamnati ta karye waɗannan mutanen, ta buɗo ta wata hanyar ta kawo mu mutane, domin mutanen su ne gwamnatin. Duk inda ta kai ga ƙasa, kowa ya talauce, to ba wanda zai siyan fa abin da kake saidawa. Amma idan farashi ya yi daidai, da mutum 10 ke iya siya, yanzu sai suka zama mutum 20 za su iya siya, saboda farashi ya canza, to an taimaki tattalin arzikin ƙasan kenan. Amma in ga abu, amma yayi mugun tsada, an ce kuma tsadan wai ake so domin wasu su amfana, kuma to tsadan zai kure. Idan ya kure, kowa zai kasa siya. In an kasa siya, shi wancan din ma nashi zai fita, dan shi ma tsadan abin da yake so tsada za ta zo ta cinye shi. Shi yasa tsada ta cinye kwangilolin gwamnatoci, abin da ake yin shi 100,000 yanzu ya zama 300,000. Kaga an kwashe kuɗin gwamnati. Abin da za a yi shi a 10,000,000 yanzu sai ka sa 20,000,000. To wannan hawan farashin shike kwace arzikin mutane. Kuma kullum mu rinka dura da yawan mutanen ƙasa, kuma income din da suke samu nawa ne?
Madallan Malam Nasiru da Malam Yushewu, za mu dakata nan sai mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu, da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan a cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum wa Amurka. Daga Alhaji Maminu dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira da ƴan uwana ƴan Najeriya, musulmi da Kirista da Sidan, daga hannu wa General Muhammadu Buhari addu'a. Ya Allah ka ba shi lafiya, kuma sai gurin su lafiya, ka ba Najeriya kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ku ko ministoci ba haka kuka yi da baba ba, ku dubi Allah ku dubi Najeriya, saboda Najeriya tana cikin halin da take ciki. Allah kai mata sauki kai mata adadi. Daga ɗan uwa mai Allah na garin Jiga.
Assalamu alaikum. BOA mai magana daga Musa Obane sarkin guragun Rinjin daga Jigawan Najeriya. Ina fatan albarkacin wannan azumi da muka kai, Allah ya yarda ya bamu zama lafiya a Najeriya, kuma Allah ya dawo mana da shugabanmu lafiya, kuma ga salatanmu na gargajiya da salatanmu na siyasa da mu kanmu musulmin Najeriya. Allah ya maimaita mana da yawa. Barkanmu da sallah. Haza wa salam. Daga Musa Obabe sarkin guragun sarkin Rayyan.
Salamu alaikum sashi Hausa mai Amerika. Sunana Alhaji Musa, American Suya Kirin Najeriya mazauni Iwari. Ina wa ɗan Najeriya fata da yake kuma da musu barka da gama watan azumin Ramadan da lafiya da yin sunan lafiya. Wani Allah ka zubara mana shekara mai dawowa lafiya. Da cigaba da rawa shugaban ƙasarmu addu'a, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka yaye mai matsalar da ke damunsa.
Mai magana Musa Shehu Inosari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya a bisa yadda kuke wa Buhari keke kuke. Kuke cewa rashin lafiyar nasa ya yi tsanani, ya yi wane ne, ya yi kaza. Sai ka ba ta ba. Shugaba ne, kamata ya yi ta masa addu'a Ubangiji Allah ya ba ta lafiya. Amma ana ta keke kuke. Shugaba ya je neman lafiya, ana faɗan maganganu waɗanda suka ga dama talaka suna ta faɗan maganganun da bai kamata a kan shugabanku ba. Ya kamata ƴan Najeriya mu rinƙa yin shugabanninmu addu'a. Shugaba Buhari nan mu zauna mu ta masa addu'a Ubangiji Allah ya ba sa lafiya. Kan mu samu shugaba irin shugaba Muhammadu Buhari, ai ko ma ya wahala a Najeriya. Don haka mu yi wa kanmu alam na shara. Yau ne muke ganin shugabanci. Kana mu taɓa ganin shugabanci mai adalci ga wani shugaba Muhammadu Buhari. Don haka ya kamata al'ummar Najeriya mu rinƙa yi masa addu'a, kar mu rinƙa yi masa fata wanda bai kamata ba. Allah Ubangiji ya saka gidan rediyon Amerika da alkhairin ta. Sunana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaƙi mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Kasashen su ne Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger da kasashen da ake kira G5 a yankin Sahel sun ce sun haɗa kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-haren da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasar Saudiya da ƙawayenta da suke rikici da Qatar yau Litinin sa ƙara mata wa'adi na sa'o'i 48 hukumomin ƙasar da ke Doha su cika sharuɗan da suka gindaya wa ƙasar.
Duka-duka kuma da wadanne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma lokacin la'asar za ku ji sauran abokan aikinmu da sababbin rahotanni da wasu labaran kuma. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin sa anan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan safiya Hajiya Zainab Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.